Batun take hakkin bil adama na ci gaba da zama ruwan dare a Najeriya a matakai daban-daban duk wada karuwar alƙalman kungiyoyin kare hakkin dan adam da ake samu a kasar. Sai dai kungiyoyin na kokawa kan irin kalubalen da suke fuskanta wajen bibiyar hakkin masu rauni.
Wani lokaci mukan yi wannan abin amma ba mu so mu shiga hurumin kotu dan ana magana za ta ko ka raina kotu ko kuma ka shiga hurumin kotu ko ka raina alkali. Yanzu kamar inda nake ga maka akwai mutumin da aka bashi labari ga can makocinsa yana mata kaɗe ya shiga garin ceto yarinyan yaron ya dauki almakashi ya caccaka masa to an je kotu amma yana gani ana masa je kaka dawo shine muke kokarin mu ga mun samu kyakkyawan alaka da mu da alkalai su tabbatar fa mu ba dan kanmu muke ba wani alkalin yana da adalci wani kuma an kaje zai iya bijire maka ko da abin yana kan doran doka da oda to shine muke kira ai su shugabannin alkalai a rinka sa ido akan shari'a a tabbatar shari'a duk shari'ar da aka kawo a gama ta da wuri kuma a yi ta akan adalci.
Alhaji Bello ga dan kai kenan shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Human Rights Foundation of Nigeria. Wannan batu dai na ƴancin bil'adama na cikin al'amuran da suka mamaye ajandar taron kungiyar lauyoyi musulmi ta Najeriya da ya gudana a nan Kano kimanin makonni biyu da suka gabata. Barista Ibrahim Yakubu Umar tsohon kwamishinan shari'a na jihar Bauchi ne ya ce taron ya zaburar da manyan alkalai ta wannan fuska.
A dokokin Najeriya akwai bangarori guda biyu, akwai damammaki na dan adam wanda ba hali kotu ta hukunta gwamnatoci a kansu da dai muhimman al'amura ne ga rayuwar dan adam. Misali dan adam ya ce an ce haƙƙin gwamnati ne a kundin tsarin mulki a ba ma kowane ɗan ƙasa ilimi. To amma sai kundin tsarin mulkin waɗannan abubuwan ba za a iya tilasta gwamnati da gwamnoni su ba wa jama'a ba. Amma sai aka ce akwai kuma damammaki na musamman wanda yake kare ƴancin ɗan adam na rayuwa na motsi. To shine muka ce to tunda waɗannan damammaki na maganan tsaro da sauransu na ci muka ce to ƴan ƙasa a ba su dama in har babu wannan abin su je gaban kotu su shigar da ƙara su nemi juhohinsu da gwamnoninsu su musu wannan abin. Kada su kuma alkalai ganin cewa an ce abin nan ba dole ne a yi tilasta a kan shi ba su ma su naɗa hannayensu. Idan suka leƙa suka ga akwai wata faraga da dama da za a sama ma ɗan ƙasa to a yi ƙoƙari a ce ma jihar ta yi mishi.
Kenan kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙetare irin su Amnesty International suka rinka wallafa rahotanni kan zargin jami'an tsaron Najeriya da take haƙƙin bil'adama. Al'amarin da ya sanya masana dokoki da shari'a a Najeriya ke jan hankalin hukumomi su yi kafa-kafa game da wannan batu.
A ƙoƙarin jami'an tsaro na kawo sauƙin al'amarin da kuma daƙile matsalolin da ake da su, wasu bayin Allah wanda ba su ji ba ba su gani ba abin yana shafan su suna shiga hali na ƙaƙani kai. So dole ne hukumomin tsaro su dinga ƙoƙarin tantancewa in aka kama mutum ana zargin sa da laifi to ya zamanto an yi masa wato ruko na mutunci ba tare da an tozarta shi ko an halar da shi ba har lokacin da shari'a za ta warware yana da hannu a cikin abin da ake zargi ko bai da shi.
Farfesa Maman Lawan Yusufari kenan shugaban tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.